إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا إن أوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a karkashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci Masjid Aisha a wannan unguwa ta Nuwo Kare domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma. A yau muna ranar Lahadi wanda ya daidai ga 19 ga watan Ramadan, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447, wanda daidai ga 8 ga watan 3 miladiyyar Isa dan Maryam alayhi salam shekara ta 2026. Muna cikin suratul mursalat, wannan kuma shine darasinmu na 3 a cikin wannan sura mai albarka. Zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa in taliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين.
الله مدوكك من سركي أنا تورين تلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا كتاشي كتفزوا إلى ما كنتم به تكذبون. كتاشي كتفزوا كأبندك وكسن جيكونا كريا جاوة. انطلقوا إلى ذل ذي ثلاث شعب كتفزوا كوات إنوا ودتكي درسا قداؤك لا ظليل باتا مباد إنوا ولا يغني من اللهب كما باتا مكاري كدغ هرشا موتا. إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها الله جئت ونمجر ترمي بشرر تناوازو لونتر وزي كالقصر كيكا جي ونكاتا جنيني كأنه جمالات صفر ونمتر وزن كيكا جي دشي وسبقا كراك أماني. الله جي ويلون الله جي كورينا أزابا ياتبتا يومئذ أولنا رانا للمكذبين كما سكر يجاوى. الله يجي هذا يوم لا ينتقون ونن إتتيران الدبداسي مغنابا ولا يؤذن لهم فيأتذرون كما بدا أبا سداما وبلسكا وهمزري. ويل الله يجي قرنا أزابا ياتبت أولنا رانا يومئذ أولنا رانا للمكذبين كما سكر يجاوى. هذا يوم الفصل الله يجي ونن إتتيران تساكمكو جمعناكم والأولين من تتراكو أتكنت لكو دنفركو فإن كان لكم كيد idan ya kasance kuna da wani tanadi na wani makirci fakidu ni to ku yi mini makirci. Allah ya ce wailun, lalle kware na azaba ya tabbata, yawma idin a wannan ranar lil mukadzibina, ga masu ƙaryatawa. A wannan ayoyi da muka karanta, Allah mai tsarki yana ba mu labarin abinda za a ce da su ƴan wuta, abinda za a gaya ma ƴan wuta idan Allah madaukakin sarki ya tashe su a ranar tashin alkiyama. A nan a gidan duniya ana kiran su da cewa su yi imani, a gidan duniya ana karanta musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana karanta musu ayoyi na alqur'ani mai girma, amma duk da haka ba za su yi imani ba. Allah yana cewa wa idza qila lahum muttabi'u ma anzala Allah, Allah ya ce a gidan duniya idan aka ce da su ittabi'u ma anzala Allah, ku bi abinda Allah madaukakin sarki ya sabkar, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, sai su ce kawai mu dai za mu bi abinda muka ga uwayenmu sun kasance suna yi, abinda muka tarro, abinda suka tarro uwayensu suna bauta mana gumaka, sai su ce to su lalle wannan abin za su. Allah ya ce a walau kana aba'un la yaqiluna shay'an wa la yahtadun, Allah ya ce su ai uwayensu sun kasance ba su fahimta, kuma uwayensu sun kasance wa'ansu mutane ne ba akan shari'a suke ba. To a gidan duniya ana kiran mutum kafiri da ya zo ya yi imani, to bai amsa wannan kiran ba, a ranar tashin alkiyama sai a ba shi umarni. Mala'iku masu tsaron wuta su ne za su ba shi umarni su ce mishi intariqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, sai su ce da shi ku je zuwa ga abin da kuka kasance kuna ƙaryatawa. Saboda a gidan duniya suna cewa mata hadal wa'ad, suna cewa yaushe ne wai za a tashi ranar tashin alkiyama, suna cewa wa yas'alunaka anis sa'ati ayyana yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, suna tambayar ka manzo Allah wai yaushe ne Allah madaukakin sarki za ya tashi alkiyama. Haka suna cewa idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna la mabuthuna, sai su ce wai yanzu idan muka mutu muka kasance turbaya, gawan mu ta rige na zugan ya inna la mabuthuna, yanzu haka kawai sai a tada mu awa aba'una al-awwaluna, da mu da uwayenmu na farko. To wannan abu ne wanda suka kasance suna ƙaryatawa, sai mala'iku su ce da su in daliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, ku tashi ku je zuwa ga abin da kuka kasance kuna ƙaryatawa a gidan duniya. In daliqu ila ma kuntum in daliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab, zamna in daliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab, sai a ce da su ku tashi ku je wata innuwa wadda innuwa ce wadda take da rassa guda uku. A nan malaman tafsiri sun yi kankomo shine lokacin da Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku suka zuga wuta, Allah ya sauke wutan nan tana cikin tashi tana cikin tashi, sai mala'iku su ce musu to in daliqu ila ma kuntum bihi tukazibu, ku tashi ku je ku shiga waccan wutar wadda kuka kasance kuna ƙaryatawa a gidan duniya. In daliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab, sai a ce da su ku tashi ku je zuwa ga wata innuwa wadda take da rassa guda uku. A nan Ibnu Ashur yana cewa idan wuta ta kama wannan mala'iku suka tada ta to sai ta yi hayaki guda uku, hayakin nan sai ya ba da wani abu duk dama ita wutar jahannama, kamar yadda ya zo abu ce wanda baka kirin, to wannan hayakin zai ba da rassa guda uku, wannan rassa guda uku sai ya kasance dukkaninsu hayaki ne, hayaki ne wanda ya yi kamar innuwa ne. Sai a ce da su to in daliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab, sai a ce da su ku tashi ku je ku zamna ƙarƙashin wa'ancan reshen na hayakin wuta wanda yake da reshe guda uku. A nan kamun Allah madaukakin sarki ne ya yi hisabi, a nan ne ɗan wuta za su zamna a wannan hayakin na wuta wanda yana cutar da su yana ƙone su. Shi yasa Allah ya ce la dalilin wala yughni min al-lahab, a nan kaga an ce in daliqu ila dhillin aka ce ku tashi ku je zuwa ga wata innuwa, to nan jumla ce wadda za ta zo ta'liliya, jumla ce wadda za ta zo ta fassara maka wace irin innuwa ce, saboda mutum zai iya tunanin ko irin innuwar duniya ce ko wata innuwa ce ta ni'ima. Shi yasa Allah yake cewa la dalilin wala yughni min al-lahabi, ita wannan innuwar ba ta bada innuwa, ba ta kare mutum daga zafin rana, wala yughni min al-lahabi, kuma ita wannan innuwar ba ta kare mutum daga zafi نود جهنم التي إنها ترمي بشرر كالقصر التي إتوى النموت سبور أنزغاتا تنا بعد ونجر وزي إذن أكا كاو قوي أكا زباش أوتا إذن ذاك كاو قوي إذن نامو أنه نمكتنا نمكي أي كرش إذن كساش أوتا ذاك كتوى ينا فز ينا والزع wannan dagudan idan ya fada a cikin ka zaka ji zafi ban san me ake ce mushi da Hausa ba a bad wai ba gawai ba abinda din wuta tana ci sosai wannan da yake balla daga cikin ta wai ko to shine Allah madaukakin sarki yake cewa inna hatar ni bi shararin kal qasa tana jeho wannan wai din nata wayi na wutar jahannama Allah yake cewa kalqas wayi ne wanda zaka ce wani katan gini ne Allah madaukakin sarki yake wannan Allah madaukakin sarki yana fassara ma wannan ne dan kowa ya shiga taitayin shi wayi ne wanda ba irin namu ba wannan na duniya wanda kana iya ma ka daure ka kyale shi da dai lafiya fado ma ka ci gaba da aikin ka to Allah ya ce wayi irin wannan na ranar tashin alkiyama kalqas zaka gan shi kamar wani katan gini ne katan gini ko idan ya faru da mutum me zai mishi sai ya taushe shi ya halaka shi shine abinda Allah madaukakin sarki yake so ya kwatanta mana ana Allah yana cewa inna hatar mi bi shararin kal qasr ita wannan wutar jahannama tana jeho wani wayi wannan wayin kal qasr wanda kasan yanda kasan katan gini ne ko katan bene ne Allah yana cewa ka annahu jimalatun sufur shi wannan wayi din yanda kasan jimalatun yanda kasan wasu baka kyan raƙumma ne saboda jimalatun sufur jimalatun ba jimalatun ba ko ka annahu jimalatun sufur Allah yana cewa shi wannan wayin yanda kasan baka kyan raƙumma ne Allah yana cewa wailun yawma idin lil mukadibina Allah ya ce lalle kwari na azaba a wannan ranai ya tabbata lil mukaddibina ga masu ƙaryatawa Allah yana cewa hadha yawmu la yantiqun Allah ya ce a wannan ranai ita ce rana wadda ƴan wuta ba za a ba su dama su yi magana ba wala yuqdanu lahum fayatadirun Allah madaukakin sarki ya ce ba za a ba su dama ba balle har su kawo wani hamzari ko su kawo wani uzurin su za ka samu a wani wuraren Allah madaukakin sarki yana cewa fala tasma'u illa hamsa baka jin ɗan wuta suna cewa komai sai dai huji da gurguni za ka zargi shi a wani wurin kuma za ka ji suna cewa ha'ulai adalluna fa'atihim azaban dhifan minan nar za ka ji wani sa'in ɗan wuta suna cewa ya ubangiji Allah wa'annan su ne suka batar da mu don haka ya Allah a basu lumki ba lumkin na wuta na wutar jahannama to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa hadha yawmu la yantiqun wannan ita ce rana wadda ba za a ba su dama su yi magana ba a wani wurin kuma a cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce za a ba su dama su yi magana to wannan ba yana nuna cewa abun ya ci karo bane ba a'a ita ranar tashin alkiyama fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana ranar tashin alkiyama wani yini ne wanda shekarun shi sun kai 50 alf sana sun kai shekara 50 to shi yasa abun sa'i sa'i ne wani sa'i Allah madaukakin sarki ya ba ƴan wuta dama su yi magana wani sa'i kuma Allah madaukakin sarki sai ya hana musu dama su bada su yi magana a wata ayar Allah madaukakin sarki yana cewa fa yawma idhin la yanfa'u alladhina zalamu ma'adratuhum wala hum yusta'tabun Allah yana cewa a wannan rana hamzari da ƴan wuta za su kawo hamzari ne wanda ba za a amfane su ba Allah yana cewa wailun yawma idhin lil mukaddibin Allah yana cewa azaba wadda ta yi muni ta tabbata a wannan ranar da masu ƙaryatawa Allah yana cewa hadha yawmul fasl Allah ya ce wannan ita ce rana wadda ta sakamako ce rana wadda Allah madaukakin sarki za ya yi hisabi wanda ya aikata aiki na kirki ya tafi gidan aljanna wanda ya aikata kuma bayan haka ma za ya ga abin da ya aikata a wannan ranar Allah ya ce jama'annakum wal awwalina mun tattara ku da ku da mutanen farko anan malaman tafsiri suna cewa jama'annakum ana nufi da shi kafirai wa'anda ba su yi imani ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu za a tattara su da su da ire-irensu sai Allah ya ce to mun tattara ku da mu da na farko fa in kana lakum kaidun fakidun. Allah ce to idan kuna da wani kaidi ko in kuna da wani tanani na makirci, Allah ce to sai ku yi shi a nan mu gani. Abinda Allah madaukakin sarki yake nufi a wannan aya, a lokacin da manzo Allah yake yi musu bayanin cewa akan wuta akwai mala'iku alaiha 19, sai suke cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama su ai sun haɗewa da su da mala'iku, mutum goma su kama mala'ika guda, mutum goma su kama mala'ika guda, sai su samu su tsira. To shi ne Allah yake cewa in kana lakum kaidun fakidu, in kuna da wata dubara wanda kuna ganin wannan dubara za ta iya kubutar da ku daga wata jahannama, Allah ce to ku yi wannan dubaran mu gani. Allah ce wailun yawmin lilmukaddibina, Allah ce lalle kware na azaba ya tabbata a wannan ranar masu ga masu ƙaryatawa. Allah madaukakin sarki a cikin suratul rahman, Allah yana cewa ya ma'asharal jinni wal ins, Allah yana cewa ya ku taron mutane da aljannu, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, in kuna tunanin cewa kuna iya tserewa daga azabar Allah, kuna iya gudu daga sansani na sama ko daga sansani na ƙasa, Allah ce fanfudhu la tanfuduna illa bi sultan, Allah ce ba ku tsere kuma ba za ku iya tserewa ba sai da wani ƙarfi, kuma wannan ƙarfin dan adam baya da shi a ranar tashin alkiyama, ƙarfin da zai iya cewa zai iya kubcewa daga mala'ika ko ƙarfin da zai iya cewa zai iya kubcewa daga azaba ta Allah madaukakin sarki. Wannan a gidan duniya ne ake haka, kana ga duk yadda aka yi gidan kasu aka ce yana da wahalar hija, za ka samu an ce wasu sun samu sun huta sun tsere ta hanyar dubaru, ta hanyar hanyoyi kala-kala. To Allah madaukakin sarki shi idan ya kama mutum ko idan ya kama wanda bai imani ba, to babu wanda ya sai kubutar da shi, kuma shi ma duk dubarar shi, duk tarin mulkin shi, duk tarin ƙarfin shi ba zai iya kubuce ma azaba ta Allah madaukakin sarki ba. Ya zo a cikin suratu Hud, Allah madaukakin sarki yana cewa wala tadurruna shay'a, kuma wa'anda ba su yi imani ba babu abinda suke iya cutar da Ubangiji da shi. Haka ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da Imam al-Bukhari ya fito, Allah yana cewa ya ibadi, Allah yana cewa ya ku bayuna, innakum lan tablughu nafi fa tanfa'uni, Allah yana cewa ya ku bayuna ku buku kai ba wurin da za ku sa mini wani abu in yi amfani da shi. Kamar anan Allah madaukakin sarki yana nuna cewa ya mu bayan Allah duk abin da za mu yi ma Allah na sallah, na azumi, na zakka, duk abin da za mu yi ma Allah madaukakin sarki, to mu ba muna amfanar da Allah bane ba, muna amfanar da kanmu ne. Man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alaiha, duk wanda ya aikata aiki mai kyau to wannan ya aikata ne a kansa. Allah madaukakin sarki babu abin da za ya karuwa da shi idan mun bauta masa. Manzo Allah yana cewa wa lan tablughu darifa tadurruni, Allah yana cewa ya ku ɗiyan annabi Adam ku sani cewa duk abin da za ku yi ba za ku iya cutar da ni ba. Da za a ce dukkanin mutanen da ke doron ƙasa su yi kafirci, su saba ma Allah, su yi duk abin da suka ga dama, Allah ce wannan ba za ya cutar da ni ba. Shi yasa yana daga cikin abin da ake hakaitowa na Larabawa masu fasaha, an samu wani Balarabe a gindin Ka'aba yana cewa Allahumma arhamni ma la yanfa'uka waghfir li ma la yadurruka, yana cewa ya Allah ka rahamshe ni da abun da ba zai amfane ka da komai ba. Rahamar Allah idan Allah ya rike ta ba za ta amfane shi da komai ba. Haka kuma idan Allah madaukakin sarki ya rike hushin bawa ba zai cutar da shi da komai ba. Shi yasa yake cewa Allahumma ighfir li ma la, Allahumma arhamni ma la yanfa'uka waghfir li ma la yadurruka. Zunubin da ɗan adam da zai, wannan zunubi ne wanda ba zai cutar da Allah da komai ba. Shi yasa yana daga cikin salo na ibada mutum ya zanki koyan addu'ar wannan ba ƙauyen da yake yi a lokacin da yake aikin hajji. Allah madaukakin sarki yana cewa innal muttaqina fi dhilalin wa uyun,
innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzi al-muhsinin waylun yawma idhin lil-mukaththibin kulu watamatta'u qalilan innakum mujrimun ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
Allah madaukakin sarki yana cewa innal muttaqina lalle ga masu takawa fi dhilalin wa uyun suna a cikin innowi wa uyunin kuma suna cikin ni'ima ta ruwa wa fawakiha mimma yashtahun Allah yana cewa kuma suna da kayan marmaro mimma yashtahuna daga abun da suke marmari kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun ana cewa da su ku ci ku sha kuna masu murna bima kuntum ta'maluna da abun da kuka kasance kuna aikatawa inna kadhalika najzil muhsinin Allah ya ce lalle mu kamar haka ne muke sakan kama masu kyautatawa wailun yawma idhil lil mukaththibin Allah ya ce kware na azaba ya tabbata a wannan ranar ga masu ƙaryatawa kulu wa tamattu qalilan innakum mujrimun kuma sai a juyo akan ɗan wuta a ce da su kulu wa tamattu ku sha ku ci wa tamattu kuma ku dan more qalilan kadan innakum mujrimun lalle ku masu manya-manyan laifi ne wailun yawma idhil lil mukaththibin Allah yana cewa lalle kware na azaba ya tabbata ga wa'anda suke ƙaryatawa wa idza qila lahum ruk'u la yarka'u idan kuma aka ce da su ku yi ruku'u la yarka'una ba sa yin ruku'u wailun yawma idhil lil mukaththibina Allah yana cewa lalle kware na azaba ya tabbata a wannan ranar lil mukaththibina ga masu ƙaryatawa fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun Allah madaukakin sarki yake cewa to da wani irin labari ne bayan alqur'ani mai girma yu'minuna za su yi imani Allah madaukakin sarki bayan ya gama gaya mana abinda aka tana dama wa'anda ba su yi imani ba sai Allah yana cewa innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun anan kamar mai tambaya zai yi tambaya to su wa'anda suka yi imani wa'anda suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi koyi da alqur'ani su menene aka tana da musu sai Allah yake cewa fi dhilalin wa 'uyun su wa'annan suna mace suna cikin wasu innowi wa'anda innowi ne wanda suna maganin rana kuma suna maganin sanyi Allah madaukakin sarki yanayi ne wanda ya daidaita innowin na aljanna idan zafi ne akwai kala yanayin da suke bada wanda dan adam ba zai cutu ba haka kuma idan sanyi ne suna kare sanyi dan adam ba zai ji matsanancin sanyi a cikinsu ba wa uyunin kuma an tanada musu ido-ido na ruwa wa'anda za su san ƙi amfana da su Allah yana cewa fawakiha mimma yashtahuna kuma Allah madaukakin sarki ya tanada musu kayan marmari na daga abinda suke so dan aljanna da yayi magana yace ina son abu kaza to za ka ga wannan itaciyar a gabansa Allah madaukakin sarki ya hore masa ita kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malu kuma ana cewa da su ku ci ku sha mala'iku suna yi musu maraba suna cewa bima kuntum ta'maluna da abinda kuka kasance kuna aikatawa a gidan duniya anan ne malamai suke cewa aljaza'u min jinsil amal abinda mutum ya aikata to da shi ne Allah madaukakin sarki yake sakanka mushi ƴan wuta ba da su yi imani ba Allah ya bamu labarin abinda aka saka musu da shi wa'anda kuma suka yi imani Allah madaukakin sarki ya gaya mana abubuwan da aka tanada musu Allah yake cewa inna kadhalika najzil muhsinin Allah ya ce lalle mu kamar haka ne muke kyautata ma muke sakan kama masu kyautatawa anan Allah madaukakin sarki yana ba mu satar amsa ne kamar anan mai tambaya zai yi tambaya ya ce to su wa'anga menene suka yi aka tanada musu innowi a gidan aljanna menene suka yi aka tanada musu idanu na ruwa a gidan aljanna menene suka yi aka tanada musu ƴaƴan itace na daga abun da suke marmari menene suka yi har mala'iku suke gaya musu maganganu masu daɗi sai Allah ya ce inna kadhalika najzil muhsinin Allah ya ce mu ma kamar haka ne muke sakan kama masu kyautatawa to abin da ayar take nufi shine cewa duk mutumin da yake so shi ma Allah ya tanada mishi wa'annan abubuwan da aka tana dama yan aljanna to abubuwa ne wanda har yanzu ba kulle kofa ba abubuwa ne wanda duk mutumin da ya kyautata ma addinin musulunci ya kyautata ma rayuwa to Allah madaukakin sarki za ya bashi abinda aka tana dama yan aljanna Allah yana cewa tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah madaukakin sarki shine wanda ya halitta samai da kasai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda ya jarraba mutane a gane cewa wane ne wanda yafi kyautata aiki abinda ake so a aiki na addinin musulunci ba wai yawan aiki bane ake so ana so a kyautata aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allaha kataba al-ihsana fi kulli shay Allah madaukakin sarki ya rubuta kyautatawa a dukkanin komai da ka sani duk abin da dan adam zai to idan ya kyautata wannan aikin yana burge Allah malamai suna cewa hatta bukatunka na rayuwa inna Allaha yuhibbu 'abdan idha amila 'amalan atqanahu fa ahsana Allah madaukakin sarki bawa yana burge shi a lokacin da bawa ya kyautata yayi wani aiki kuma wani irin aiki ne kuma wani irin aiki ne idan kai shi kyautata wannan aikin to Allah madaukakin sarki kana burge sa ina ta ga ayyuka wanda suke na ibada al-ihsan malamai sun kasa kyautatawa guda uku akwai al-ihsan fil nafs shine mutum ya kyautata ma ransa kai a karan kanka idan Allah madaukakin sarki ya hore ma to ana so ka kyautata ma kanka ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka kwanta mai kyau ka yi bukatu na rayuwa daidai gwargwado ba tare da kayi almabazaranci ba wannan ana so mutum ya kasance muhsin ne ya kasance yana mai kyautata wa shi a karan kansa hatta abincin da za a ci a gidanka ka kyautata a ciki hatta tufafin da 'ya'yanka za su sa ka kyautata a ciki hatta tufafin da matarka za ta sanya ka kyautata a ciki to Allah madaukakin sarki yana son bawan da yake kyautatawa a dukkanin komai nasa abu na biyu shine kyautatawa fil a'mali wal ibadat kyautatawa a cikin ayyuka Allah madaukakin sarki ya ce kamar sallah to kada ka zo ka bubbuga ta yadda ka ga dama kada a zo a yi minti 15 a shi ka kana tsaye gobe kana cewa wannan limamin yana tsawwalawa a inna Allaha kataba al-ihsana fi kulli shay Allah ya rubuta kyautatawa a duk a cikin dukkanin komai to idan sallah ce za ka yi ka kyautata wannan sallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin Ibnu Umar a cikin hadisin Umar ibn Khattab manzo Allah ta kara tabbata a gare shi lokacin da mala'ika Jibril ya tambaye shi mal ihsan yake cewa al ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara shine ka bautata ma Allah madaukakin sarki kamar ga ka ga ubangijinka ka dauka cewa sallan magariba da za ka yi kamar ga ubangijinka nan a gabanka yana kallon ka yaga wannan sallar ya za ka yi da shin za ka tsaya ka bata mata lokaci ko za ka je ka yi ta ka bubbuga ka tashi ka tahiyyarka to yake cewa shine mutum ya kyautata aiki yanda ka san ubangijin shi yana kallon sa wannan ayyuka kuma sun kashe kashi biyu akwai al-a'malul qalbiyya akwai ayyuka na zuciya wanda su babu abin da yake tsarkake su in ba ikhlasi ba su wannan dole sai an yi dan Allah abu na biyu kuma akwai ayyuka na gabbai na jiki amaru da jawari shine ayyuka wanda gabban jiki za su yi na dan adam wannan kuma shi ma mutum dole sai ya yi kokari ya kyautata wa'annan ayyuka kaso na uku na kyautatawa shine al-ihsanu fil khalq shine kyautatawa mutanen da muke rayuwa tare da su idan aka ce mutanen da ake da rayuwa tare da su sun shafi dangi sun shafi abokanin da ake hulɗa na rayuwa da su sun shafi makwabta sun shafi duk wani mutum da Allah madaukakin sarki ya haɗa ka hulɗa da shi misalin kyautatawa ana ka ɗauko lebara da sunan zai ma aiki ana yin aikin nan shikka biyu sai ka ɗauki shikka biyu da rabi ka bashi ko ka ɗauki shikka uku ka bashi ko mai yanka aka yi waye wani ya yanke ma farce ana yi dala 10 sai ka ɗauki dala 20 ko dala 40 ka mika masa to wannan shi ne ake cewa al-ihsan kyautatawa a cikin dukkanin komi to duk mutumin da yake wannan yana samun wani matsayi a wajen Allah madaukakin sarki wanda mai sallah ba zai samu wannan matsayin ba wanda mai azumi ba zai samu wannan matsayin ba mai duk wani aiki na ibada to ba za ya samu wannan matsayin da mai kyautatawa zai samu ba mutumin da yake kyautatawa a mu'amalarsa mutumin da yake kyautatawa a addininsa mutumin da yake kyautatawa a hulɗa ta rayuwa ta gidanshi da sauran hulɗoɗi da yake na rayuwa
Allah yana cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada, Allah yana cewa wanda suka kyautata suka kyautatawa kyautatawan ma tai kyau, Allah ya ce wa ziyada suna da ƙari a gobe ranar tashin alkiyama. Ƙarin da malamai suke nufi anan shine za su ga ubangijinsu a gobe ranar tashin alkiyama. To mutumin da yake kyautatawa, idan Allah madaukakin sarki ya tashi shi ma sai ya kyautata masa. Misali, wannan aikin idan ka yi shi ana ba da lada goma, amma sai kyautata, to shi ma Allah madaukakin sarki zai kyautata ma. Kyautatawa kuma ta Ubangiji shi kaɗai ne ya san menene za ya ɗauka ya baka. Allah cewa ya kadhalika najzil muhsinina, Allah cewa ya kamar haka ne muke sakan kama masu kyautatawa. Idan ka koma kissa annabi Ibrahim, Allah madaukakin sarki ya yi masa abinda ba kowane annabi bane Allah yi mashi. Lokacin da suka hasa wuta domin su jefa shi a ciki, Allah ya ce ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da cewa ya yanka dan shi, Allah ya fanshi wannan dan nashi da rago, Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin adhim, Allah ya ce muka fanshi wannan dan nashi da rago wanda yake mai girma ne. Allah ya ce innahu min ibadina almuhsinin, Allah ya ce mun yi mushi haka ne, mun kyautata mushi ne saboda annabi Ibrahim ya kasance yana daga cikin bayin Allah wa'anda suna kyautatawa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mu akan cewa mu kyautata hatta tufafinka idan da za ka wanke shi. Misali a ce idan ka mai bugu biya wuce, to idan ka yi uku ka kyautata kuma kana burge Allah a wannan kyautatawar da kai. Haka mutumin da za ka ɗauka aiki ya ma aiki na wahala, kai ka san cewa wanda zai ma aikin dala 40-40 ba ta isa a sharuwa a marayi, sai ka ɗauki shiga guda ka ba shi. To kai ma Allah madaukakin sarki sai ya tausaya ma tun a gidan duniya, za ka ga cewa hulɗoɗinka na rayuwa suna ta tafiya daidai. Kuma a gobe ranar tashin alkiyama Allah ya tanada ma wani abu na surprise wanda ba za ka taɓa tsammani ba. Mutumin da yanke ma farce, ka san dala 20 ake yi, kaga ba zai taɓa sa ran za ka ɗauki dala 100 ka ba shi ba. Amma in ka ɗauki 100 ka ba shi, ka sanya wani farin ciki a cikin zuciyar shi, farin cikin da Allah yana farin ciki idan ya ga bawa ya sa farin ciki a ɗan uwan shi bawa. To kai ma idan Allah madaukakin sarki ya tashi a gobe ranar tashin alkiyama sai ya tanada ma wani gida wanda ba kai tsammanin darajar ka ta sa a baka wannan gidan ba. Idan ka tambayi Ubangiji ka ce ya Allah dan me aka bani wannan, sai Allah ya ce ai ka kyautata a rana kaza, ka kyautata a rana kaza, dan haka mu ma a yau kadhalika najzil muhsinina, mun kyautata maka. Allah yana cewa wayrun yawma idil mukaththibina, Allah ya ce kware na azaba ya tabbata a wannan ranar ga masu ƙaryatawa. Kulu wa tamattahu qalilan innakum mujrimun. To haka Allah madaukakin sarki yake, a duk lokacin da Allah ya ciza kuma sai kaga Allah ya busa. Anan ana ta gaya mana abubuwan da aka tanada ma ƴan wuta, ana ta gaya mana sai aka kawo abun da aka tanada ma masu imani. Sai Allah madaukakin sarki ya ambaci ayoyi guda biyar, kuma sai aka datse, sai aka koma yanzu kuma ana yi makafirai magana. Wannan ba yana nuna cewa Allah madaukakin sarki yana son ya ta nuna ma narko na azaba ba da aka tanada ga mutumin da bai yi imani. Allah madaukakin sarki yana ba da irin wannan labarin ne saboda kowa ya shiga daidayinsa, kowa ya san me ya kawo shi a duniya. Shi yasa kake ganin sai a ga ɗan abu ɗan kaɗan wanda aka tanada ma waɗanda suka kyautata, wajen waɗanda ba su kyautata ma ba kuma sai ka ji Allah yana ta zano ayoyi. To ba komai Allah madaukakin sarki yake sa haka ba. To Allah yana yin haka ne saboda ya shawo hankalin masu imani. Kamar misali, yara ne guda biyu, ƙane da magaji. Magajin su yake jan ƙane sai a ce wurin lalata ko a shi wani wuri. Kaga idan aka tashi musu hukunci, idan aka bugi wannan za a dawo ga wannan, kuma a ƙara dawowa ga magajin saboda ana tunanin shi ne yake tunzura wannan yana aikin da ba na lalaya. To shi yasa Allah madaukakin sarki a duk lokacin da ya ga ayoyi kaɗan na ni'ima ga wanda aka tanada ma wanda suka yi imani, sai kuma a zano ayoyi masu yawa. A nan ba wai ana so a nuna ma narko na azaba da kala da kaza da kaza da kaza ba, ana so a nuna ma abin baya da sauki, abin baya da daɗi, abin ya wuce yadda kake tunani saboda ɗan adam ya kiyaye. Allah yana cewa wayrun yawma idil lil mukaththibina, Allah yana cewa lallai azaba ta tabbata a wannan ranar ga masu ƙaryatawa. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un, Allah ya ce a gidan duniya idan aka ce da su ku je ku yi sallah tare da masu imani ba za su yi sallah ba wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila sune wanda a gidan duniya idan sun tashi su yi sallah suna tashi masu kasala yurauna an-nasa sallan ma in ba dan mutane su ce ba yayi ba da ya bari to sune Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un idan aka ce da su ku yi ruku'u ba za su yi ruku'u ba Allah ya ce waylun yawma idhil lil mukaththibin Allah yana cewa lalle kware na azaba ya tabbata a wannan ranar ga masu ƙaryatawa kana ga wannan waylun 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 Allah madaukakin sarki yana ta maimaita ta a cikin wannan sura da an ga aya 1 zuwa 2 sai a ga waylun ba komai Allah yake aike sa Allah yana haka ba saboda kamar abin da muka ambata shine a jawo hankalin mai imani ya ƙara kama jikin shi ya ƙara zare damtse a wajen bautata ma ubangijinsa Allah yana cewa fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun Allah yana cewa shin wai su mutane idan ba su yi imani da alqur'ani idan ba su yi imani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to da menene za su yi imani a karanta ma alqur'ani a tsakiyar wannan garin a karanta ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar wannan garin amma kaji mutum yana cewa shi bai yarda ba shi sai an yi kaza ko shi sai ya gani to fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun in ba karanta ma alqur'ani ba aka karanta ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene mutum yake so a karanta masa ana ta karanta ma mutane dole sai mun bar abubuwan da za su hidda mutum daga musulunci amma kaga mutane sun kankame mutum ya kankame shi ba zai bar wannan abun ba to Allah madaukakin sarki yana cewa fa bi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tu'minun Allah madaukakin sarki yana cewa to idan dai ba ayoyi da ayoyin Allah ba da alqur'ani mai girma wanda ake ambata ma mutane to menene za ya sa mutane su yi imani anan kuma wannan surar ta zo karshe abinda muka fada na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da ku da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kuma kamar yadda muka yi bayani a yau ne insha Allah za mu rufe tafsiri na Ramadan a cikin wannan wata kuma sai bayan sallah idan Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan sallah za mu yi shi rana juma'a tsakanin magariba da isha'i idan kuma an fara insha Allah za mu sa malam ya yi sanarwa domin a tunatar da mutane a nan kuma za mu rufe kamun mu rufe zan miƙa godiya ta ga wasu mutane wa'anda su ne sila a farkon fara wannan karatu na daidai muna miƙa godiya ga wanda shine shugaba na wannan masallaci malam Musa Garba wanda shine ya ba mu dama domin mu zamna mu yi karatu a wannan masallaci wanda ya fara wannan karatu shine dan uwana malam Thauban Allah madaukakin sarki ya sharabce sa da rashin lafiya to shine muka ga cewa da a bar wurin ya tafi haka wanda a zo a dasa akan cewa Allah madaukakin sarki ya sa mu zanki tuna mu junan mu abin da ya shafi alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to muna roƙon wannan abu da shi malam Thauban ya assasa Allah ya tura masa ladarsa kuma Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya shi ma malam Musa da ya bada wannan dama aka zo aka yi wannan karatu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu rayuwa albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya masa amizani kaga wannan karatu da aka fara shi malam Musa bai taba zuwa wannan karatun ba amma wannan karatun tunda muka fara shi a kadan muna fara shi da mutum 15 zuwa mutum 20 zuwa abin da ya sama da haka to a yau kwana 23 ana wannan karatun idan a ce misali duk kullun mutum 10 yake zuwa kowane mutum mukaddara a ce Allah zai bashi lada daya to malam Musa Garba idan mutum 10 ya zo ya zamna yana da ladan mutum 10 gobe idan mutum 20 suka zo suka zamna yana da ladan mutum 20 gobe idan mutum 30 suka zo suka zamna yana da ladan mutum 30 kuma kaga duk da haka bai taba zuwa majalisin nan ba amma lada tana kwaranya a cikin littafin sa ba tare da ya sani ba to anan nake amfani da wannan dame in kwadaitar da kaina da ƴan uwa cewa mu zan kisa hannayenmu a cikin ayyuka na alkhairi kada mutum ya bari a barshi a baya duk wani aiki da kaji an ce ga wani aiki na alkhairi kai kama zamna kai tunani menene zani al'umma ta ci gaba wannan shi ma lada ne ka zamna kai tunani yanzu ni a maradin mi zan yi tunani al'umma su samu sauki to wannan ibada ce ibn al-qayyim ko ibn taymiya yana cewa alal mar'i an yakuna maqsuduhu naf'ul umma yake cewa shi mutum abinda ake so a tattare da shi ya kasance manufar shi menene zani al'umma su karu to wannan shine mutum ya cika mutum wanda yake tunanin menene zani al'umma su karu da shi kuma da a ce kowanne daga cikin mu yana irin wannan tunanin to abubuwa da yawa za su zo mana da sauki hatta hanyar saye da sayarwa ka zan kici nanan ni menene zani in kawo abun mutane ba sai sun sha wahala idan za su same shi a sati ni ya ne zani su same shi a awa guda to wannan shi ma kana daga cikin al'ummar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake marhaban da ita a gobara na tashin alkiyama ibn taymiya a kalkashin wannan magana tashi ya kawo fadar Allah madaukakin sarki wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alami bum aiko ka ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan ka kasance rahama ne ga dukkanin mutane yanzu kafiri yayi imani ko bai imani ba yana cin albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hatta dabba wagga da zamu yankawa mu ci tana cin albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kamun zuwan manzon Allah ana yanka dabba yadda aka ga dama ana yanka jikin dabba aje a gasa dabba ta yi ciwo ta yi rashin lafiya kuma idan ya toho a yanka aje a gasa amma manzo Allah da yazo yace idan za a yankawa a kyautata ma ita wannan dabba a samu abu wanda yake da mai kai ne wanda da an yanka farat dai an yanke wannan dabbai to yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance rahama ne ga al'umma haka ake son kowanne daga cikin mu ya kasance rahama ne ga dan uwansa idan mutum yana irin wannan ayyuka na alkhairi to sai rada ta zankishe mishi ta inda baya tunani kamar yadda muka gani kana ga Malam Musa bai taba zuwa gurin nan ba amma zai iya samun ladar da tana yiwa ni ba zan same ta zai iya samun ladar da tana yiwa mai saurare ba zai samu wannan ladar ba kuma ba komai ne ba kawai umarni ne yace aje ayi kaga abinda zai aiki da shi duka bai wuce jumla 1 2 zuwa 3 ba abune wanda cikin minti 1 an wuce gurin amma da bai bada dama ba kaga da wannan alkhairin kuma bazaya tukai mishi ba to haka kai ma duk damar da Allah madaukakin sarki ya baka kada ka ci wannan damar kai kadai idan dama ce ta office kamun ka gusa ka tabbatar a ce ka bar ma al'umma magaji wanda za su ci amfanin shi idan haraka ce ta kasuwanci ka koya ma wani idan haraka ce ta haraka aikin hannu ka koya ma wani wannan dai yana daga cikin alkhairai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake harzukar da mu da shi laraba suna da wata magana suna cewa mut farihan suna cewa ka mutu kana kongo menene ka mutu kana kongo kada ka mutu da wani abun amfani a ranka kana nan ka labe shi kai kada yake amfanuwa da shi shine abin da larabawa suke fadi ana in kana da wani ilimi da ka sani kada ka mutu sai ka tabbatar da wasu sun san wannan ilimin in kana da wani abu kada ka bari sai ka mutu a gane cewa ashe wane ya tara kaza ko ashe wane suke bada dama ayi kaza suke bada dama ayi kaza duk abun da kake da dama akan shi kai kokari al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ci albarkacin wannan abu haka kuma ina mai mika godiya ga limamu wannan masallaci Malam Abdulrashid wanda shi ma yana kokari ya zo ya zamna baya da zama idan lasifika ta yi kuka zai tashi ya gyara idan aka samu matsala ba zai samu nutsuwa ba sai ya tabbatar da cewa sauti yana fita shi ma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya masa albarka ya sanya masa a mizaninsa haka ina mika godiya ta ga yan agaji na wannan masallaci masu kokarin cewa su ba da tsaro a wannan wurin hatta yaro idan suka ga yana magana zaka ga cewa suna kokarin su sanya shi ya yi shiru wannan lokaci da suka baka Allah madaukakin sarki ka sani Allah ka sanya musu a mizani Allah ka sa albarka a cikin rayuwarsu haka kuma ina mika godiya ta ga dan uwa yayana magajina wanda duk abun da na zama a yau yana da sila bana mantawa ina nufi da aran ma kenan wannan karatun da nake yi in karanta in fassara idan aran mai gada ma shi ma zai zo yayi amma da ya gane cewa matsalar ba wai ni in fassara ba ko kai ka fassara matsalar kawai yaya ne za a yi mu hidimta ma Allah mu tsira to da ya fahimci wannan sai yake kama mini muna wannan ayyuka bana mancewa lokacin da na kare jami'a na samu license na zo na ce mishi kai Malam Hassan ni karatun nan na gashi na bari yana daga cikin mutane na farko da suka karfafa ni suka nuna mini cewa ya kamata a ci gaba saboda ba a san abin da gaba za ta kawo ba da shawarar shi ne har na zama abin da na zama har yau gashi ana wannan karatun to ko anan ko a wani wuri idan dai nayi karatu al'umma suka karu to wannan dan tahalikin yana da wani kaso na lada a tattare da ni shi ma kaga magana ce shawara ce to ko da shawara ce ta alkhairi kada ka bari a barka a baya ka danki badawa haka ina miƙa godiya ta ga lattizawa na wannan anguwa da suke zamnawa su saurari alqur'ani mai girma su ne Allah madaukakin sarki yake cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alai daga cikin masu imani akwai wa'ansu mazaje wanda sun gazganta abunda suka yi ma Allah alƙawari a kansa kaga idan fanni ne na rayuwa wa'annan lattiza babu abunda zamu ga ya musu kaman a haife mu sun gaje sun ga amma da yake sun yi imani da alqur'ani sun yi imani da abinda ake fada suka zo suka zamna suna saurari daga maganganun mu me yiwa da za a sha kwana wata wani al'amari na rayuwa dole za mu saurare su saboda su ne suka san me ya kamata a yi domin a tsira to su ma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa albarka a rayuwarsu ƴaƴa da suka bari da zuriya da suka bari Allah ka kama musu Allah kada ka watsa bayan su ko bayan basa nan sauran kwanaki da suka yi saura muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya musu albarka haka ɗan yara da suke zamnawa a gaban mu ko da yake dai wasu da yawa suna barci wasu suna wasa to ina mai bada shawara a bar korasu a bar su su zamna su saurara mai yiwa Allah madaukakin sarki ya sa a cikin su wasu ne za su zo su zanki zamnawa a wajen a wa'annan wuraren ko da mu ba mu nan da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Ibnu Abbas irin su Ibnu Mas'ud irin su Abu Huraira irin su Ibnu Umar yara ne wanda yara ne ɗan ƙananu lokacin da ana zuwa majalisa manya suna faɗa suna cewa manzon Allah ya zaka zanki zuwa da yara irin da manya suke muna lattiza masu hurhura manzon Allah ya ce ku kyale su su zo su zamna wannan yaran idan suka zo suka zamna sai su zamna gefe inda ba manya suke ba to sai gashi yanzu akwai wahala kai magana ta addini baka ce Ibnu Umar akwai wahala kai magana ta addini baka ce Ibnu Abbas ba akwai wahala ai magana ta addini baka ce Abu Huraira ba a kalkashin wannan ina bada shawara duk mutumin da yake zuwa makaranta ko duk mutumin da yake zuwa wani wuri inda ake cewa Allah ya ce annabi ya ce ka shawo danka ka zo da shi mai yiwa shine Ibnu Abbas din wannan al'ummai mai yiwa shine Abu Huraira wannan al'ummai mai yiwa shine Ibnu Umar kin wannan al'ummai wa'annan yara muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin rayuwarsu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa su ne wa'anda za su gaje mu su yi abinda ba mu yi ba su yi abinda ba mu iya yi ko da zuwa gaba haka jama'a wa'anda suke zuwa sauran mutane domin su zo su zamna su saurara muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa albarka a rayuwarsu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya musu a mizani muna roƙo Allah madaukakin sarki abinda ba su iyawa na rayuwa Allah madaukakin sarki ya iya musu haka wannan jama'a ta wannan anguwa muna musu albishir da cewa lalle ba karamin alkhairi bane ba Allah madaukakin sarki yake sanyawa a zo a kofa gidanka a cikin gidanka a karanta alqur'ani a karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din manzo Allah yake cewa duk mutumin da Allah yake san shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addinin musulunci babu alkhairin da ya kai Allah madaukakin sarki ya sa a duk sati ana busa lasifika kusa da kai domin a ce Allah ya ce annabi ya ce yanzu ya rage kada mu yi abin da wannan abin za ya watsewa kuma kada mu nuna abin ba namu bane ko ban mu damu ba wannan falala ce duk mutumin da Allah ya sa wata falala a hannun shi kuma ya silal lalacewa wannan falalai to Allah madaukakin sarki zai tambaye shi za ya tambaye shi a rana kaza mun ba da dama aka zo aka yi masallaci a unguwarku a rana kaza mun ba da dama wane zo ya karatu a wajenku amma ya aka yi kuka zamanto silar barin wannan karatun a wannan wurin dole sai Allah ya tambaye mutum a dukkanin falalar da Allah ya yi masa yayi wasa ta kubce masa hatta dukiyar da kai zuwa ka tara ta to Allah za ya tambaye ka kowace dala ina ne ka samu ta ina ne ka kashe ta idan ka sanya ta waje wanda ba na kirki ba Allah zai ma hisabi akan haka nan to haka dama ta wani aiki na alkhairi idan Allah ya baka baka yi aiki da ita ba ko ka sa ta hanyar da bata dace ba to za ka yi bayani a gobe ranar tashin alkiyama muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa albarka a rayuwarmu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyuka da muke na alkhairi a ƙarƙashin wannan zan rufe da wata magana ta Ibnul Qayyim yana cewa a wannan maganar ta sa idan abubuwa suka ciccira a rayuwa kana da matsaloli a nan kana da matsaloli a can kana so amanan kana so amatan abubuwa sun ciccira ka rasa yadda za ka yi da su yana cewa ka danki cewa Allah ka yi mun afuwa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni idan baka iya da larabci baka danki cewa ya Allah kai mai karamci ne Allah ka mun afuwa ya Allah kai mai karamci ne Allah ka mun afuwa to idan Allah yamma afuwa yana daga cikin afuwa Allah hatta kullallaki na matsaloli idan Allah ya afuwa sai Allah ya sa wannan matsalar ta kwance matsalar ka tana idan Allah ya afuwa sai Allah ya sa ta kwance saboda afuwan Allah madaukakin sarki tana warware dukkanin matsaloli kuma tana shiga na abinda kake roko da na abinda baka roko mai yiwa kudi kai kake roko mai yiwa gida kake roko mai yiwa aikin yi kake roko to mai yiwa kuma akwai wani abu da za a sharabta ka da shi gobe wanda baka roki cewa a kare ka da shi ba to in ka roki afuwa Allah ita afuwa Allah tana tafiya ne da abinda ka sani da abinda kuma Allah ya rubuta a cikin lauhi na kaddara to sai Allah madaukakin sarki ya zanki warware ma matsalolin da kai baka taba roƙon a warware masu ba saboda baka san za su faru a tattare da kai ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana ya Allah muna roƙonka da karamcinka Allah ka mana afuwa ya Allah muna roƙonka kai mai karamci ne Allah ka yi mana afuwa ya Allah muna roƙonka Allah kai mai karamci ne Allah ka yi mana afuwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو